Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri Aje Juma'a Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya amince da komawa kan teburin tattaunawar tsakaitauta wuni guda bayan da kotun manyan laifuka a birnin Hague ta umurci Israila ta gaggauta samar da taimakon jin kai ga Falasɗinawa da suke fuskantar yunwa a Gaza. Sanarwar Netanyahu ta jiya Juma'a na zama wata sabuwar yunkurin cimma yarjejeniya da kungiyar 'yan bindiga wanda zai dakatar da barin wuta da sojojin Isra'ila ke yi a Gaza domin sako 'yan Isra'ila da ake garkuwa da su. A lokacin da yakin ke shiga watanni shida, Amurka da Qatar da Misra sun yi kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sako mutane da ake garkuwa da su tun shirin na farko a watan Nuwamba. Netanyahu wanda ke fuskantar matsalar lamba a cikin gida akan Gaza maido da mutanen da kungiyar 'yan bindigan ke garkuwa da su tun ranar 7 ga watan Oktoba a gida. Ya ce ya yi magana da wakilan Isra'ila a tattaunawar, ya kuma umurce su da su shiga tattaunawar a Qatar da Misra a kwanaki masu zuwa. A jiya Juma'a Rasha ta harba makamai masu linzami da dama da jirage marasa matuƙa 60 akan ma'aikatar makamashin Ukraine, lamarin da ya lalata cibiyoyin samar da makamashin ya janyo ɗauke wuta mai nisa a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Rasha da auna manyan cibiyoyin wutar lantarki guda biyu da kuma barazanar haddasa mummunan bala'i na muhalli ba ga Ukraine kaɗai ba har da makwabciya Moldova. Wannan harin yana cikin jerin kaimi da Rasha ta ƙara a hare-harenta a cikin watan Maris. A makon da ya gabata, Rasha ta kaddamar da makamai masu linzami 190 da jirage marasa matuƙa 140 a kan Ukraine, in ji shugaba Zelensky. Hare-haren sun janyo asarar sama da dalar Amurka biliyan 11 da miliyan 500 ga gine-ginen makamashin Ukraine, kamar yadda ma'aikatar makamashi ta ƙasar ta kiyasta. Za a ɗauki tsawon watanni a gyara cibiyoyin samar da wutar lantarki a ma'aikatar makamashi mai zaman kanta mafi girma a Ukraine ta DTEK a cewar rahotanni. Kada za a ɗauki tsawon shekaru kafin gyara cibiyan wutar lantarki na Dnipro wanda hare-hare 8 suka afka mata a cewar hukumomi. Da take jawabi akan lalacewar cibiyoyin makamashin, Aura Sabados ta cibiyar nazarin harkokin leƙen asiri a ƙasar Birtaniya ta faɗa wa muryar Amurka cewa Rasha ta san inda za ta kai hari ta haddasa mummunan ɓarna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Majalisar Tsarin Mulkin Ƙasar Senegal ta tabbatar da sakamakon zaɓe, inda ta amince da ɗan takarar jam'iyyar adawa Basiru Diomaye Faye a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Majalisar ta ce babu wani ɗan takara da ya yi jayayya da sakamakon zaɓen. Shugaban Senegal mai barin gado Macky Sall ya amince da shan kayi tare da karɓan faye a fadar shugaban ƙasa a shekarar jiya Alhamis. Sakamakon ƙarshe na hukumar zaɓen ya nuna cewa faye ya lashe kashi 54.28 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zagayen farko na zaɓen ranar 24 ga watan Maris. Tsohon Prime Minister kuma ɗan takarar jam'iyya mai mulki Amadu Ba ya samu kashi 35.79 a cikin 100. A ranar Talata ne za a gudanar da bikin rantsar da faye mai shekaru 44 a matsayin sabon shugaban ƙasar Senegal mafi ƙarancin shekaru a birnin Diamniadio a cikin wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta fitar. Sa'annan kuma za a miƙa mulki daga shugaba Sall zuwa faye a fadar shugaban ƙasa da ke Dakar babban birnin ƙasar. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Afirka ta Kudu ta ce tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma bai cancanci tsayawa takara a zaɓe mai zuwa ba. Hukumar ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta gudanar a ranar Alhamis din da ta gabata, inda ta tabbatar da kin amincewa da takarar shugaba Zuma a zaben ranar 29 ga watan Mayu. A watan Yulin shekarar 2021 an yanke wa Zuma hukuncin daurin watanni 15 a gidan yari saboda bijirewa umurnin kotu na gurfana a gabar kwamitin shari'a da ke binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancin sa daga shekarar 2009 zuwa 2018.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lafiya ga lawa alheri ya wuri naku.
Lafiya limi ya ibada.
Alhamdulillah sai godiya.
Ana gangarawa yanzu ana kasa da.
Mun shiga goman karshe.
Goman karshe ana kinga kwanakin yau take tsaya.
Haba ai dan da ɗan kwanaki kalilan sai kuma
Allah ba da lafiya. Allah bada ladan ibada, Allah karba ni kuma ina jiran tabbatar an yi sallah.
Ah, ki zaki gani a kasa bada insha Allah.
Allah ya nuna mana.
Amin, amin, amin.
Allah ya nuna mana.
Amin. To
baba yau abin da ya dauki hankalinka a wannan makon shi ya dauki hankalina, shi kuma ya dauki hankalin duniya baki ɗaya wannan gada da ta kare.
Karewa gada ba?
Eh, batun karewa wannan gada a Baltimore nan.
Kai haka.
Wato da aka tashi mutane daga Najeriya ana ta buga daga masu buga waya
da masu
aiko kowa yana so ya ji kuna lafiya.
Gaskiya. Allah ya sani kuma ai hanya na kenan.
Haka. To kaga ba wannan iko cikin ikon Allah wannan gada dai bisa ga bayanan hukumomi gada ce da kowace rana sama da motoci 30,000 suke bi kowace rana. To ba ce da wannan lamari ya faru da lokacin da ake tafiya a aiki ne, Allah ka dai san irin asarar rayukan da za a yi. To kaga banda haka kuma gada dai na farko mai tsawon kusan mil biyu za a ce, saboda mil ɗaya da sama da rabi ne tsawon gadan kuka shige. Ai mai tsoron ma kan mota kan ruwa ma ba sa san bin gadan nan, gara su ke wayan awa biyu. To amma akwai inda zaka je kai ba ka san ka kama ba yanda zaka dole sai ka mutu kan gadan nan,
dole sai ka rasa ta kurin.
To ana bayyana cewa baba shi wannan jirgi dai ya tashi da minti 30 dan tashi shi daga wannan tashin jirgin ruwa ta Baltimore nan zai tafi Sri Lanka kuma minti 30 da tashi shi tafiyar kwanaki 21 wannan hatsari ya faru to an bayyana cewa da dai jirgin ne ya tashi sai suka fara samun matsalar wuta tana daukewa a jirgin to nan da nan ko suka yi kiran neman taimakon gaggawa to da yake nan kasar nan da nan ba a wasa daga jin wannan kiran neman taimakon gaggawa nan sai aka rufe gadan ba a shiga ta can ba fita ta nan to abinda ya kara taimakawa kenan to kaga
wanda ake an da ke kan gadar
to wannan shi ma taimaka wajen
sai
wanda suka kan gadar su ne
suka riga suka hawo
sai ya rika da su eh suka ya rika da su wanda ake bayyana wadanda suke ma an aiki ne da yake nan in dai dan kankanan rani ka hanya ta yi kowane lokaci a cikin gyara suke to suna daga cikin wadanda suke gyaran kan hanyar nan wannan lamari yawa wannan lamari ya to ana bayanin cewa a shekara da yake ita wannan tashar jirgin ruwa ta daukan manyan kayayyaki na ruwa din nan tana daya daga cikin tashoshi manyan tashoshin jiragen ruwa ta Amurka yawwa to ya mai yiwuwa ne tana daga cikin masu aika motoci zuwa Ghana daga ko kuma kaya zuwa Ghana daga Baltimore to
sosai kuwa
bawo ya kayan ka tumbi ta wannan gadar wannan daya wannan gadar dai baba an gina ta a shekara ta 1977 akan kuɗi sama da dala miliyan 110 kana kuma bisa ga bayanai a shekara ta 1977 kana a shekara ta 2019 baba ababen hawa miliyan 1,200 suka fita
kan
suka fita wannan
ta girma
to nan da nan daga aukon wannan washi gari kawai aka kafa kwamitin masu bincike mai mutane 24 domin yin wannan bincike
haka
sana kuma nan da nan shi kaga shugaban kasa Joe Biden ya yi jawabi inda ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta dauki nauyin gyara gadar nan kuma za a ci gaba da aiki ba nan da nan to kaga
shekarun ba da bata lokaci ba wannan gwamnati
ba da bata lokaci ba yawa to kaga na shugaban kasan ya sanar da tallafin farko na dala miliyan 60 na wannan gyaran gadan kuma aka tura motocin karafa a kugiyan jawo baraguzan wannan hadari nan da na an tsari da an ci da an fara aiki to aiki aka ce
ya samu aiki ga mai yin kadan haka
wato
suka ya su ganci ai dai ma na bi gurin ko da yake ba fitan wurin gadan ba shekaran ke na wurin da ke New York shi ne daga New York ake tabbaya na ya hanya na ce da sauki Allah ya kiyaye ba ta dan muka fiyo ba to wani ne kin san magadan ke nan
ai dan da fice waya
shi ruwa din mun ce kin gane karatu dan da shi ruwa din shi wannan da ya samu shi kabaide ba sai ce ai mutane dan wurin gyaran gadan da kawai ba ba ki sa su samu wani su rataya ta iska yana da gadan nan ta ce maji Allah
ai wallahi an ga tashin hankali
ba karami ba
kuma kowa mu ɗan uwanmu da suke ta wancan bangaren da muka san kowa dai kowa ana kiran kowa don ka tabbatar cewa waɗanda ka saba sanin suna tafiya aiki da safe kuma suna bin wannan gadan ba su fita ba to dai kamar yadda muka bayyana da yake lamarin ya faru ne can tsakar da
haka cikin dare
ba bayan fari to yawa shi ya zama shi ya kawo sauki kwarai da gaske in ba haka ba da lalle asarar rayuka da za a yi sai an
ka ya kazance gaskiya
to wannan kaga isharar
ki wallahi
lokacin da ka fita sai an ga dawowarka to kullum muna addu'a kariya daga Allah take Allah ya sa Allah ya ci gaba da kare mu daga dukkan irin waɗannan hatsura waɗanda duka da kaunatattun su kuma Allah ya jikan mamata kana kuma ba ta kun rashi su waɗanda suka yi rashin makaunatattun su. To baba bare mika wannan gaisuwa ta alheri wata ɗiyarmu za ta yi aure yau din nan kuwa. Wato aure ne na Mr. and Dr. Mrs. Matthew Kadas da na Chief and Mrs. SK Yakubu waɗanda za a yi auren ƴaƴansu yau din nan Dokas Kadas da Balarabe Yakubu za kuma yi auren ne a majami'ar Ekuwa Seminary da take kan hanyar Goodluck Ebenezer Road Falin Gada Jos da ƙarfe 10:11 na safe kana kuma za a yi walima a inda ake kiran Please Event Center da ke Riffin Jos. Ita war uwa amarya tana cewa come one come all kowa da kowa yi ka san
lalle
aje
haka kuma yi da bobe isa ba
yawa aka ce kowa an gayyaci kowa to kowa ana gayyata Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare ina taya
amin summa amin
ango da amarya Dokas da Balarabe murna
amin amin. To ni bangare na ku taziya ce za mu mika zuwa ga babban limamin kasar Ghana Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu na rasuwan mai dakinsa Hajiya Ramatu da aka fi sani da Hajiya Tawi wadda Allah ya mata cikawa a ranar Laraba na wannan mako kuma za a yi sadaka na kwana 40 a ranar 5 ga watan Mayu idan Allah ya kai mu. To sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga Hajiya Musliya Muhammad wato babban matron kenan a makarantar sakandare ta Tauhid Senior High a birnin Kumasi na rasuwar mahaifinta Alhaji Muhammad Abbas a garin Tamale a unguwar Yani da ke kusa da Tamale Highways. Sannan kuma muna mika ta'aziyya zuwa ga Alhaji Baban Shaibu Abbas na rasuwar wato mai ɗakinsa Hajiya Sa'adatu Yusuf yan Hajiya Adiza mai mayafi a birnin Kumasi. Alhaji Baban Shaibu wanda yake nan America kenan yake zaune a birnin New York wanda ita ma Allah ya mata rasuwa ne a wannan mako. To Allah ya ji kansu baki daya ya kyautata makoma mu kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu baki daya.
Amin suma amin. Baba ita Hadiza Gire da muka gayyata wannan zaure da ake daga jamhuriyar Niger abokiyar aiki ni mawaƙiya mai wasan kwaikwayo
ta masha Allah
da uwa to zuwa an jima za mu ji kowa cece to bari mu ga gaiso fata alheri da sada zumunci ga Malam Useni Dango shekara suwa daga jihar Yobe Nigeria da Ado Salati Goma da Muhammad Mahmud Salis Kauran na Muda sai Alhaji Umar Forever Gashuwa da Aliko Auta Kafinta da Garba Sabiola Gashuwa sai Hamidu Kalalabuwa da Sani Melengelenge a wuri da Usman Katin Kiringin da Sani Ashafura sai Mai Goro da Aishatu Humaira da Usaini Dangote da Kaka Alhaji Bukar Gursuma da fatan an tashi lafiya. Gaisuwar fata alheri ta bare huce zuwa ga baban gida Abubakar garin Umaru sabuwar jihar Maradi zuwa ga da Kalifi Abdullahi sai Muhammadu Nura Abubakar Salihu da Salisu Madate da Magaram sai Sule Yusuf Tesawa da Yusuf Kofana Latsa sai Dauda dan mayaki Maradi da Fidausi Ibrahim Naibawa. Gaisuwa ga yaga na Usman Fari Dibuwa da Usman Ari Badai Abadam sai mamman Sani Dauda Cinwaza da Isuhu mai gyaran rediyo garin Umaru Sabuwa sai Comrade Bayo Gambo da Magaram da Damasi dan Dumumuge mai shayi sai Safiyanu Gumel Zangon Daura da baban gida Buba Fagewa ta kai da Haddadi mai kwamfuta mai yama da Biya Mudi malamin makaranta Ragana sai Yakubu mai aski da Magaram da Salisu dan Dogo garin Mamman da Liman Sani garin Umaru Sabuwa, sai Salisu Adamu Usman da Zainab Bilyamini, sai Baba Yakubu Makeri lamba ka ta samu shi
gaba. Masha Allah,
wani ma an ci gida da fatar an tashi lafiya, muna godiya da gaisuwa.
To sai kuma wannan sako da ke cewa salam da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ina son a mika min sakon gaisuwar Abari Yahuce wadda ke kawo rabon wani zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na kasa Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi da kuma jami'in kididdiga na daya na muryar talaka Ali Rafkana Gashuwa da jami'in kididdiga na biyu Abdullahi Balarabe Sokoto da jami'in kula da jin dadi da walwalar yan kungiya Comrade Abdul Wahab Halidu Zarmahin da Gombe da kuma National PA Muhammad M Kajiji Sokoto da kuma uban kungiya mai girma kan wanka tsina Hakimin Ketare Alhaji Usman Kankara Bello daga Comrade Bashir Dauda Sabuwar Unguwa babban sakataren kungiyar muryar talaka na Najeriya da fatan sun tashi lafiya.
Na goma kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu dire nan barin dire da mika gaisuwa fata alheri da fatan lafiya ga iya a mama Tasindi a jihar Adamawa. Allah ya baki lafiya.
Amin.
Kamar yadda muka faɗa mun yi babban bakuwa wata mawaƙiya marubuciya mai wasan kwaikwayo ƴar jarida aka ce waƙa baki mai ita ta fi daɗi ga Hirata da Tamar a bari.
Assalamu alaikum. Ni dai nake Hadiza Giri wadda nake ofisar zandar tukkuwa tsarin gidan rediyo jihar da magana cikin ƴan wasan kwaikwayo. To malama Hadiza, muna so da farko kina ɗan taƙaitaccen to madalla ni dai an ayyana a garin Kano cikin gari kuma nan na tashi ne la kulkita an yi kare ni da kirka ta da ballan kwal saboda arni eh saboda arni kuma tafiya ta ta iyaka tro zandu an yi karatu da manin da biyu bayan an yi sibalkin agadas wasannin nan da ake na shekara da take ke Allah ya kaddara babban nanin gidan radio jihar da magarin Allah ya kai shi ta ainihin wannan sallata aikin hannuwar sai aka ce aina yan matan da suka yi waka a agadas to lokacin nan Allah ji kanshi da rahama Alhaji Kwanti wa yake sai ce ayu ai kan mata ce yanzu tana ne yace ta rabu da mijinta tana nan gida yace to a nemo mu ne ita tunci sai aka nemo sai ce mun naji kin yi waka mure ki tana da dadi muna so inda halin ki ga matakardin kike aika radio muna so ki je kirkai zabi sanka a radio jiha sai ni ce mishi to ba matsala Kwanti amma bari in shawara da uwaye ku ban ga tsulun fashin ki ba kamar bayan da kika rabu da mijinki ce an miki aure bayan da kika rabu da mijinki ya ne aka kika fara wakan na festival kamar wannan festival wasa da ake yi a zamanin kunce ko zamanin kunce festival ake yi kamar wasa ne na raya al'adu wanda kuma ake hada matasa wanda yake karfafa dangon zumunci a tsakanin yan kasa kada aka kika shiga to da waka ta festival na hora ta tun ina siziya wakan mutan farko aji daya a sakandare ajin nan daya da aka dauke mu aka kawo mu nan kunce yaho da wata hudu rak da ko aka dauko mu aka kawo mu daga tanda aka kawo mu nan da magara muke wakan mu ta farko sannan kuma bayan 1976 aka yi wasa na hadi a da magaran gaba ɗaya na wasan jenesis na abu na matasa yawwa hailo aka dauko mu aka kawo mu nan muka zo muka yi rabbana ta'ala to daga haka dai abin hayyati in ce na ta wace daga wannan dai ban sake waka ba tunda lokacin da za a yi na difa katurban ɗayan aka neme ni ni kuma lokacin ne ina gidan miji babu dama in tai to bayan wannan Allah ya gazarta sama sai na rabu da miji na rabu da miji hailo da aka san mun rabu da aka zo za a sake na agadas sai aka ce ai tsohuwar zabiyar wannan tana nan aje a nemo ta sai aka nemo na rabon kuma mun je agadas ne waka kuma rabon a dalilin wannan wakar ta agadas hashi director na yawwa yanzu murya ta hayar rabar na zo radio ta mar ina aiki.
Baba kaji ɗaya hira da muka tsanko muku kenan domin ba kowa ce ta kallabi sabili da haka sai a bi mu a shirin kallabi ranar Lahadi da karfe 9:30 na yamma domin jin wannan hira wanda na ya hakikanta cewa za a taɓo ne ko ranar Lahadi ma za a fi ji kowace ce cikakkiyar hirarta da kuma gudunmuwa da take bayarwa a wannan fanni.
Haka.
To baba yau labarin da zan baka ko? Labarin wani saurayi ne wai sun fito da yamma suna hira da abokan shi a bakin gida. Mene ne ake kiran shi shirayi ne ko mene ake kiran shi? Amince suna abin da na tuntun. Suna bakin gida suna zaune suna hira da abokan shi sai suka hango wata budurwa tana wucewa. Tana tahowa tana tahowa shi kuma mai kunya ne da tahowa da shi ya ga tana tahowa kan idanta a kan shi. Tana tahowa idanta a kan shi. To da ya ga ta ya kusa bata daga ido ba sai shi ya kwanta da ya sauke kan shi.
Ya
sunkuye da kai. Sai abokin shi nan ko yana ta kallanta to ko da ta zo ta dan tsaya na dan karamin lokaci shi bai daga kai ba daidai ga kafafunta ya san bata wuce ba sai ya ki daga kai. Sai shi ke dan yana ga sunkuye sai ji kawai an kwada mishi mari. Ya tashi tsaye sai ta mika mashi wata takarda ta ce kaje baba yana kiranka. Yace me kike nufi? Ta ce buɗe takardar ka gani baba yana kiranka. In ka karanta takardar kaje abin da yake kiranka ta wuce abinta. Wai sai da ya buɗe takardar sai wai a rubuta cewa na daɗe ina kallon ka kuma ina ƙaunar ka. Amma duk abin da zan yi in ja ra'ayinka ka yi watsi da ni to shi yasa na ga idan ka sai ka hakuri da wannan malin da na maka ko kuma idan dai ka amince mu yi soyayya in ka gannu da ni sai ka rama malin mu ci gaba da soyayya. Na gowa ya kai wannan soyayya ko kuma zuwa za kai ka kafsa mata malin ka ce bai kina ba.
Wannan kuma zan yi soyayyan ba na yafe mata saboda ta zama mace.
I'm going to go to the house.
Ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.
Mai yawan yalwa duniya mai auren ribat.